daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abu ne mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan zangon FM na mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Riya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hatsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 2 dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muka sake dawo a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun fara wani shirin wayar da kan jama'a dangane da takaddama da ta kunno kai game da kasafin kuɗin ƙasar na baɗi.
Jama'an da basu gane ba a kire su a zamna da hukumai da wakilai ku socio professional jama'a a zamna a waye ma mutane bisa wannan zancen kasafin kuɗi.
Sannan muna tafi da rashin tai wato wanda Salihu Garba zai gabatar, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani mutumin da aka yi imanin an kore shi daga rundunar sojan sama ya bude wuta a wata majami'a dake kusa da birnin San Antonio na jihar Texas da safiyar jiya Lahadi, inda ya kashe masu bauta 26 da raunar ta wasu akalla 20. Mutanen da wannan mummunan harin bindiga ya shafa sun haɗa daga 'yan shekara 5 zuwa 72 da haihuwa. Shi ma ɗan bindigar na daga cikin waɗanda suka mutu. Babu masaniya akan abin da ya haifar da wannan lamari. Masu bincike na gwamnatin tarayya da suka haɗa da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da hukumar sa ido kan barasar taba da kuma bindigogi duk suna garin Sutherland Springs na jihar Texas mai tazarar kilomita 50 daga birnin San Antonio suna gudanar da bincike. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira wannan harbi a matsayin aikin rashin imani kuma ya yi kira da a yi addu'a. Shugaban dai na bibiyar halin da ake ciki daga ƙasar Japan, ƙasar da ya fara yada zango a ziyarar ƙasashe 5 da yake a yankin Asiya.
A can ƙasar Iraki kuma ƙalla mutane 5 ne aka kashe a birnin Kirkuk da ake takaddama a kai ta hanyar tashin tagwayen bombomai a jiya Lahadi. Sama da mutane 12 ne suka jikkata sanadiyar hare-haren wanda suka faru minti 15 tsakanin juna a kan titin Atlas, wani wajen hada-hadar kasuwanci a birnin da ke da mutane sama da miliyan. Wani hari dai shine irinsa na farko tunda Iraki ta kwace ikon birnin daga mayakan Kurdawa, biyo bayan kada kuri'ar neman 'yancin gashin kai da ke zama bujirewa ga ƙasar ta Iraki da Kurdawa suka yi. A watan da ya gabata, dakaran Iraki suka karbe ikon wasu yankuna daga mayakan Kurdawa, ciki har da madatsar ruwan Mosul, bayan kai wani harin sake kwato birnin da kuma wasu rijiyoyi mai a arewacin ƙasar. Kurdawa dai sun karbe ikon yakin ne a shekarar 2014 lokacin da mayakan kungiyar ISIS suka yi tashin mamaye yankuna a arewaci da yammacin Iraki.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zaben shugaban ƙasa da aka daɗe ana jira a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo an shirya yi cikin watan Disamba shekara ta 2018 a cewar shugaban hukumar zaben ƙasar a jiya Lahadi. Tun shekarar 2016 ya kamata a gudanar da zaɓe a Congo Kinshasa, amma sai hukumar zaɓe ta ce ba zai yiwu ta gudanar da zaɓen ba saboda tashin hankalin da ake fuskanta a yankin ƙasar, kuma ana buƙatar yi wa masu zaɓe rijista. Daɗaɗɗen shugaban ƙasar Joseph Kabila ya ƙi sauka daga kan mulki duk da cewa wa'adin mulkinsa na biyu ya ƙare a watan Disamba. Tun shekarar farko hukumar zaben kasar sai watan Afrilun shekara 2019 za ta iya gudanar da zabe. 'Yan adawa sun zargi shugaba Kabila da kokarin jan lokaci har sai ya yi wa tsarin kundin mulkin kasar kuskurima ya kawar da tsaye da wa'adin shugabancin kasar. A lokacin da ta kai ziyara Congo a makon da ya gabata, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kira da a gudanar da sahihin zabe zuwa shekara ta 2018, tana mai cewa Congo Kinshasa ba za ta samu taimako daga ƙasa da ƙasa ba idan har ba a gudanar da zaɓe ba. Mutane da yawa sun rasa rayukansu a zanga-zangar neman Kabila sauka daga kan mulki a ƙarshen wa'adinsa kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada.
Da safiyar yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa manyan 'yan kasuwar Japan jawabi, inda ya fito ƙarara ya buƙaci su riƙa ƙera kayayyakinsa a Amurka. Yana mai nuna takaicin cewa ƙasar Japan ta daɗe tana samun nasara akan Amurka ta fannin kasuwanci. Shugaba Trump ya yi hasashen cewa inda a ce babu shirin cinikayya na TPP, Amurka za ta bi kowace ƙasa bunƙasar harkokin kasuwanci fiye da yadda ake zato. Amma wani tsohon jami'in ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka a Japan, wato Kevin Mayer, ya ce yanzu ba lokaci bane na magana akan cinikayya tsakanin Amurka da Japan. Zai matuƙar wahala a yi tunanin yadda Japan za ta kasance ƙarƙashin shirin cinikayya na TPP, musamman ma akan maganar aikin gona da ƙera motoci. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko kuma mi a jamhuriyar Niger sun kaddamar da wani shirin na wayar da kan jama'a dangane da kasafin kudin kasar na baki wanda ake ta takaddama a kansa. Daga birnin Kwanni ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Hukumomi a matakin jihohi, gundumomi da ma kananan hukumomi na ci gaba da gudanar tarurruka a jamhuriyar Niger domin fadakar da al'ummar kasar game da tsarin kasafin kudin kasar na shekara 2018 mai cike da cece-kuce. Kuma ganawar ta hada sarakunan gargajiya, 'yan siyasa, kungiyoyin farar hula da kungiyoyi na ma'aikata da shugabannin rundunonin tsaro da manyan ma'aikata a mataki daban-daban da matasa da 'yan kasuwa da manoma da makiyaya, inda a garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila, magajin garin birnin Kwanni, a wurin taron yake cewa
lalle lokacin da aka ce an kai projet de loi de finance 2018 an yi dumumuwa iri-iri bisa gare shi, surtout dumumuwa abin da ya shahidai rabon gado. Shekaran jiya tare da gouverneur mun zamna a an tattauna MPO, donc sun ba da haske bisa kan wannan projet. Suka ce abin zancen mutation ne aka yi, in akwai takardu mamaci abin da mamaci ya bari in za a juya ta wannan takardu, akwai haƙi na gwamnati wanda ya kamata a ɗeba. Donc kenan, tunda yau har gwamnati ya hito da kanshi ya dawo ya ce duka waɗannan abubuwa waɗanda an kai ta yaya ɗawa bisa kan réseaux sociaux, suka yau babu abin da ya zama muna masiba irin wanga le réseaux sociaux. Kuma akan ministan na cikin gida ya ce gouverneur su tara mutane autour de préfet, su tara mutane kewayen su na su kwatanta ma mutane waɗannan abubuwa duka da ake hidi ba haka nan ba ne.
Wannan taron na birnin Kwanni ya biyo bayan wanda ya wakana a birnin Tawane, kamar yadda magatakarda ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni ya bayyana cewa gwamnati ce ta umurce su da su faɗakar da al'umma game da wannan lamarin da ya shafi maganar kasafin kuɗi na ƙasa.
Gwamnati ya ba da umarni abun ga na jama'a, sai akwai wanda bai gane, wanda akwai wadan jama'an da basu gane ba, a kire su a zamna da hukumai da wakilai ku socio-professionnel jama'a a zamna a waye ma mutane bisa wannan zancen kasafin kuɗi, paske luwa ce ba a saida ta ba, tana wuri a ta yi a yi etudiyan ta gani tana yi ko ba ta yi, masu saida ta 'yan majalisar dokoki ne, sai aka tado wanga magana.
'Yan Niger sun mayar da hankalinsu ne yanzu haka ga 'yan majalisun dokoki na ƙasa domin gani ko kuma jin irin yanda za su tunkara wannan lamarin, ganin cewa su ne adda magana ta ƙarshe game da wannan zancen. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, kafin mu ci gaba bari mu wataya da wannan waka. Thank you. madalla yanzu kuma lokaci ne da Salihu Garba zai gabatar mana da shirin sa na da rashin tayi.
Katuna yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a assalamu alaikum, Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba tare da friend chicken gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yau za mu kawo ƙarshen firanmu da wakilarmu da ke Abuja ta yi a kan tashar samar da wutar lantarki da gwamnatin Najeriya yanzu ta mai da hankalinta a kai. Idan ba manta ba, tun shekarar 1972, wato shekaru 45 da suka gabata kenan, Najeriya ta yi yunkurin gina wannan katafaren tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila domin samar da wadataccen wuta tare da inganta ayyukan noma da samun ruwan sha. Amma wani lamari da mutane suke gani yana da ban mamaki, sai aka dinga kai komo akan aikin. Kowace gwamnati ta zo sai ta yi nata tacar bakin, daga ƙarshe sai a ji shiru duk da saka aikin cikin kasafin kuɗin kowace shekara. To amma watan jiya gwamnatin yanzu ta rataba hannu kan kwankilar dalar Amurka ta biliyan 5,792,000,000 da wani bankin ƙasar China, kuma tuni har an fara aikin. Akan wannan kwangilar wakilinmu da ke Abuja Madina Dauda ta yi fira da baƙinmu Dr. Usman Muhammad, Alhaji Idris Muhammad da injiniya Awal Ibrahim wadda za mu kammala yau. Madina, gare ki.
To me ye matsalar masu samar da wutan lantarkin nan da yasa suke barin mu a duhu?
Rashin wannan plan da Dr. Usman yace da kuma rashin kuɗi da kuma rashin matsaya da gwamnati ya kamata ta yi. Yanzu ba gashi Allah cikin ikonsa za a samu Mambila hydropower plant ba. Ire-iren waɗannan shirin shine zai taimaka a samu wutan lantarki a wannan ƙasar. Shi yasa gawayin nan da Allah ya ba wannan ƙasar, duk duniya a kowace ƙasa a duniyan nan babu ƙasar da bata yi amfani da ƙarfin gawayi ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta ba. Babu, duk duniya babu.
Da gawayi suka fara, sannan suka zo kan lantarki, sannan suka zo kan wasu sinadarai.
To kana ganin me yasa wasu jihohi ba za su zuba hannun jari cikin wannan al'amari ba na gawayin nan?
To abin da yasa yan kasuwa jari hujja ɗaya kenan. Na biyu, wanda suke gwamnati suke contract din, suke aiwatar da contract, suke biyan kansu da kamfanonin su, sannan su sace kuɗin su tafi ƙasan waje, su je su sa kuɗin a ƙasan waje. Kuma da wanda za su zo da gaskiya akan canjin ma ɓarayi ne, saboda ba su sauya halayensu ba, kuma ba su canja mai kai mani ba sa tambaya, he dai ba ni kuɗi matata ta haihu. Kuɗin nan budget ɗin nan da ka yi na Kaduna, kai gwamna ko na Kano ko na Abuja, shin me ka ware wa ƙauyuka duka su taso constituency zuwa constituency, wato mazaɓa zuwa mazaɓa, su sa sanatocinsu a gaba su ce wai shin budget ɗin da aka yi ni mazaɓa ta kai kake walkita ta mallam sanata, menene ake mana, me za a yi mana, menene a cikin hanyoyin nan da aka ware wanda muka ce maka kafin ka tafi ka dai san hanya kaza, ka san mazaɓan mu, to menene za ka yi ka inganta mana? Tun kafin ma a zaɓe ya kamata a zauna da su a jejeniya a rubuta a ajiye, sannan idan suka dawo ba su yi ba sai a gaya musu.
Ta yaya za ku iya taimaka ma 'yan ƙasa su san wannan?
Saboda ku ma dole ku taimaka mana, mu taimaka, mu faɗa, mu wayar da mutane kai. Demokradiyya ba mulkin soja ba ne. Ku yi ƙungiya, ku zauna cikin natsuwa, ku kira gwamna, ku ce mu ba a yi mana kaza ba a mazaɓanmu, ba mu gan shi ba. Kuma zai dawo ya roƙe ku.
Anya, dukkan gwamnonin zamanin nan suna kirayowa kuwa?
A je a yi dai, ai dama ce. Demokradiyya ce ta baka wannan daman. Ai, ba za ka iya kiran gwamnan mulkin soja ne ka ce me yasa bai ma kaza ba? Wannan ka je ka wahala. Saboda haka Bahaushe ya ce in ba kyauta akwai biyan bashi. Saboda haka a bi su bashi ne, a tambaye su me suka yi. Sannan kuma in suka zo suka zauna neman zaɓe sai a ce musu to zauna. Ba ka ce na ce ba duka, ba zagi, ba jifa da fiyo wata ko da dutse. Me ka yi mana? Me mu ka yi mana?
To injiniya Awal, ka ba mu shawara.
To a takaice abin da nake kira ga shi yanzu 'yan Najeriya da gwamnati kowa sai ya gyara zamansa. Su masu mulki dole su gane cewa yanzu fa akwai wani take da aka taso a Najeriya, shine wai kowa ya samu kasonsa na kek. to yanzu cake din ya kare dole sai an sake dafa wani cake din an yi baking cake din yan Najeriya duka su gane kowa ya gyara zaman sa amma Najeriya a yanda take idan duk abubu dubu kudurce kudurce da burin mu da muke so na ci gaba rashin dogaro da man petrol tsayawa da kan kafan mu wanda kuma shine ginshikin kawo zaman lafiya dan mafiya yawan rikice-rikice da Najeriya take fuskanta na barazanan wargajewa ya faru ne saboda kan harkan tattalin arziki da kuma inda arzikin da yake rike kasan yake to idan kuma kowace yanki na Najeriya tana da abin da za ta iya yi ta dogara da kanta kuma ta samu kuɗi kwatankwaci ko fiye ma da abin da ake samu daga kasan ɗanyen man fetur to amma sai kowa ya gyara zaman sa tsakanin talakawa da su masu shugabanni amma shugabanni su ne za su fara dan su sai sun gyara kada su bari gyaran ya fara daga ƙasa domin tarihi ya nuna idan gyara ya fara daga ƙasa zubar da jini yake yi ina kira ga shugabanni su gyara zaman su kowa ya zama kudirinsa ba wai kawai ya gina kansa ko dan ya samu matsayi a ga ya canje yayi gidaje yayi abubuwa ba a'a burin sa ya ga ya yayi canje rayuwar al'umman da suke kusa da shi idan shugabanni suka yadda da wannan canjin suka yi kokari suka kada su bari talakawa su dauko canjin da kansu
nagode injiniya bari dawo ga madakin jan shawararka ta karshe
shawarata ta karshe ita ce ta fari tafiya ta fara kyau shugaban kasa Allah ya kara mishi lafiya Allah kuma ya kara mishi karfi da kuzarin tabbatar da cewa ya waiwaye tabbatar da cewa an yi amfani da wannan karfin gawayin na wadata wutan lantarki sannan kuma karfin rana gwamnoni su taimakawa shugaban kasa gwamnonin arewa su taimakawa shugaban kasa yanzu kowane gwamna a arewa in yaje yayi generating eh karfin wuta ta hanyar rana megawatt 100 muna da jahohi 19 za mu samu megawatt 1900 idan kowane gwamna ya taimaka yayi generating megawatt 1 ta hanyar karfin rana zai canja al'amuran rayuwar yan arewa gaba ɗayan ta kap
to kana ganin rashin kuɗin nan da kake fadi wai nawa ne zai bada wannan megawatt 100 ko 200 da kake fadi kila shine kasafin kuɗin sa na shekara shi yasa suke gudun shi
a yanzu dai a bisa ga estimate da ake badawa idan sola ne kaman dala miliyan 200 kacal shine zai bada megawatt 100 kacal kin koga ba yadda za a yi gwamnonin nan kuɗin da ake basu su ce wai ba za su tanadi dala miliyan 200 ba mai yiwuwa bane a kuma je a duba takardun da gaske ne in dai da akwai kyakkyawar niyya to ko za a iya yi amma ko in babu kyakkyawar niyya ba za a yi ba saboda haka kuɗin nan yana nan kuma ai dukkanmu mun san cewa kuɗin nan suna nan kuɗin da aka bayar aje a biya basu suka na ma'aikata an biya ai ba a biya ba saboda haka ina kuɗin suke
to doctor badan da gare ka shawararka ta karshe
wajibi ne mutane su san wato right din su yanci Allah ya ba mu yanci a ƙarƙashin demokradiya kada ka kalli gwamna kaman wani aljani ne ko mala'ika da ya fado daga sama a'a a cikin ku yake yana zama kaman dan adam yana da akasi in ka zauna da shi ka tambaye shi ranka dade duk in ma bu kun kira su sun ki zuwa ai ga zabe na yana zuwa suna kiran ku town hall meeting ku tambaye su wani ya tashi ba rashin kunya bane eh cikin ladabi da biyayya kai kalamu masu kyau ka nuna cewa anguwan ku ko mazaban ku basu ji ba basu gani ba an cewa kare ana biki a gidan ku yace a gani a kasa bai gani ba sai ku gaya musu ga matsalolin da kuke da shi kuma zabe ya zo kuma zai baku da wannan matsalolin sannan ku kun zaci a cikin tashin shi na farko zai magance muku harkokin makarantar yaran ku shin rashin ruwa a transformomi da rashin lantarki da kuma rashin aikin yi ina masana'antu wanda aka bude mutane nawa aka dauka a mazaban ku kama a Kaduna ai akwai wani Olam Farm ko to da aka bude kun je kun kai cewa a mazaban ku ga mutane da ya kamata a dauka a wannan mazaban kun je kun nema kun kwankwasa kofa in ba ku yi ba ku yi in ba a dauka ba ku rike hujja ne ku ce ai mun zo da muka ga ka bude masana'anta kaza da kaza ga irin kannanmu da ƴan uwanmu da matanmu da yayyunmu da kawunanmu da basu da aiki kuma maganan textile na Kaduna da sauransu a farfado da ita saboda a samu a zuba mutane wurin nan to kuma kin ga duka wayannan abubuwan ba za su yi ba sai da wannan maganan wutar lantarkin kuma wajibi ne a duba maganan wannan coal din wannan charcoal din wanda za a rinka sawa ni abin da nake so ma kowanne dan adam shine ya biyayya ga magabata amma ya san damansa in an take mai ya nema domin Aminu Kano ya ce kowa yau ma ta san naki
a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi akan kwangilar wutar lantarkin Mambila da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da shi cikin ƴan kwanakin nan da suka gabata har na dalar Amurka biliyan 5 da miliyan 792 abokan hira na a yau sune Dr. Usman Muhammad shugaban cibiyar horar da ƴan majalisu na Afrika dake nan Abuja da Alhaji Idris Muhammad madakin jan kuma tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna da injiniya Awwal Ibrahim muqaddashin shugaban kungiyar kanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya wadda aka fi sanin su da NASME to ina muku godiya kwarai da gaske da zuwa wannan zaure
godiya ga Madina Dada wadda ta jagoranci firar da Solomon Abu da Chubahiro Diodune da suka taimaka wajen bada umurni ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
kudi a kashin su ta hanya mai kyau kudi a kashin su ta hanya mai kyau kudi a kashin su ta hanya mai kyau kudi
a
kashin su ta hanya
A gaida Salihu Garba yanzu kuma ga sharhin jaridin Najeriya.
Zan fara shirin ne da jaridar Vanguard inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa ɗaya daga cikin dattijan yankin Niger Delta Chief Edwin Clark ya yi kira ga 'yan bindigan Niger Delta wato Niger Delta Avengers. Da su guje amfani da makamai wajen kai hare-hare a cibiyon hakamman fetur da ke yankin na Niger Delta a mawaka Chief Edwin Clark ya yi kira ga kungiyar na Niger Delta Avengers da tun farko suka aje makamai da cewa su ci gaba da amfani da hanyoyin zaman lafiya da kwanciyar hankali domin samun maslaha a yankin da ma Najeriya baki daya daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa akalla mutane 250 ne suka mutu a cikin makon uku sakamakon cizon maciji a jihohin Gombe da kuma Plateau jaridar ta bayyana cewa rahotanni da ke fitowa daga wasu asibitoci da ke jihohin guda biyu da suka hada da babban asibitin Kaldungo da Alimega Pharmacy da ke Gombe da kuma Comprehensive Medical Center da ke Zamko a jihar Plateau sun tabbatar da cewa akalla mutane 50 ne macizan ke sara a duk rana Ita kuwa jaridar Daily Trust ta rawaito ɗaya daga cikin labaranta ne da ke cewa hukumar nan da ke sa ido domin tabbatar da ingancin kayayyakin abinci da sauran kayayyakin yau da kullum ta kwace tare kuma da lalata kayayyaki da suka kai na naira miliyan 4.5 a jihar Ekiti a sabili da rashin ingancin kayayyakin. Kayayyakin da hukumar ta Standard Organization ta lalata sun haɗa da tayoyi da kayayyakin abinci da sabulan wanki da dai sauran kaya na shaye-shaye na kwalba. Ita kuwa jaridar Leadership inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar ke ruwaito shugabannin kungiyar Miyatta Allah na jihar Benue suke kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da su sa baki domin ganin gwamnatin jihar Benue ta janye dokan hana kiwo da ta rattaba a hannu wanda kuma ya fara aiki daga ranar 1 ga watan nan na Nuwamba. Jaridar ta Leadership ta ruwaito shugaban kungiyar mai kula da yankin arewa maso tsakiyar Najeriya Alhaji Ɗanladi Roma na cewa kiran ya zama wajibi domin kuwa dokan da gwamnatin ta jihar Benue ta rattaba a hannu akwai alamun cewa ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasa dangane da yancin da kundin ya baiwa al'umma kowane yanki na Najeriya zama inda yake so da kuma gudanar da harkokin sana'a ko kasuwanci ba tare da wani sharadi ba a ƙarshe sai jaridar The Tribune inda ɗaya daga cikin manyan labaranta ke cewa ta bankaɗo wani shiri na gwamnatin tarayya na rufe wasu shafi shafukan internet na wasu jaridu bisa matakai na tsaro. To sai dai kuma a martanin da ministan sadarwa Alhaji Adebayo Shitu ya fitar ya musanta rahoton dake cewa ko wani shiri da hukumar dake kula da kafofin sadarwa na kasar wato NCC na rufe wasu shafukan internet na jaridu da wasu mutane masu zaman kansu dake suka ga gwamnatin kasar bisa matakai na tsaro. Da wannan labari na jaridar The Tribune ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya. Huta lafiya.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Sunana Jamilu Muhammad Gusau Zamfara State. Allah yin ra'ayi na shine ga mahukuntan Gusau local government da ke nan jihar Zamfara na cewa za su dauki ma'aikata daga shekarar 2013 kawowa yanzu da su ya kullu Allah su taimaka su dauka abun da ya kasa ga 2013 ma'ana tun daga tsazan fu har zuwa kawowa yanzu tare da fatar za a taimaka a isa man da wannan sakon. Nagode. Sunana Jamilu Muhammad Gusau Zafar State.
Assalamu alaikum dear BOE America sashen Hausa. Ni ne Musa Mamsa Tiliya cikin karamar hukumar Fontuwa a jihar Kaduna. Kukana ga gwamnatin da gwamnatoci wallahi yanzu idan ma'aikaci ya bar aiki ya ji aiki ya je yana neman haƙƙoƙi ne kinkiri ya kaji ai fito an ce mai wai nawa ka zo da su dan baka da su nan take sai dai kai alƙawari idan haƙin naka ya fito ga abin da zaka bada tsakani da Allah wannan ba adalci daga cikin wannan kuma zaka karamin ma'aikaci ma ne wanda bai wuce kila a garatu ce na shi za a ba shi miliyan ɗaya ko 1,800.
Assalamu alaikum sai Hausa kuma Muhammad Sani Babaran mai shugo local government ne yake da Allah biyo ina son ku sanin da sako na ga ɗan kungiyar na tsirajin kare haƙin da adama wanda ke tafuta ka aurar da ƴan mata shekara 12 an yi sauri kuma sai mun fahimci kungiyar nan ita tana fada ne da abin da Allah da manzon Allah ke so ne a duk lokacin da aka yi wani abu wanda Allah da manzon Allah suka yarda da shi za su je su yaya ta duniya wannan abu mai kyau ba ne kuma abin tsamani aikin da Allah ya yarda da shi manzon Allah ya yarda da shi shi ne abin tsamani.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wani mutum da aka yi imani an kore shi daga rundunar sojan sama ya buɗe wuta a wata majami'a da ke kusa da birnin San Antonio a jihar Texas da safiyar jiya Lahadi, inda ya kashe masu bauta 26 da raunata wasu aƙalla 20. Mutanen da wannan mummunan harin bindigar ya shafa sun haɗa daga 'yan shekaru 5 zuwa 72 da haihuwa. Shi ma ɗan bindigar dai na daga cikin waɗanda suka mutu, babu masaniyar abin da ya haifar da wannan al'amari. A can ƙasar Iraq kuma aƙalla mutane 5 ne aka kashe a birnin Kirkuk da ake takaddama a kai ta hanyar tashin tagwayen bombai a jiya Lahadi. Sama da mutane 12 ne suka raunata sanadiyar hare-haren wanda suka faru minti 15 tsakanin juna a kan titin Atlas, wani wajen hada-hadar kasuwanci a birnin da ke da mutane sama da miliyan. Zaben shugaban ƙasa da aka daɗe yana jira a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo an shirya yi cikin watan Disamba shekara ta 2018 a cewar shugaban hukumar zaben ƙasar a jiya Lahadi. Tun shekara ta 2016 ya kamata a gudanar da zaben a Kongo Kinshasa, amma sai hukumar zaben ta ce ba zai yiwu ta gudanar da zabe ba saboda tashin hankalin da ake fuskanta a wasu yankuna na ƙasar.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokanan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Sarfil Hashin Gumel Leta na gabatarwa da kuma Chibahiro Diodune da ya haɗa mana shirin, sai kuma injinan mu Greg Burns da ya daidaita mana sautukan, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu nuna lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.